sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoton ambaliyar ruwa a jihar Niger da ta yi sanadiyar awun gaba da gonakin kifi. Majalisar Wakilan Najeriya na san a dau mataki kan wata makaranta a India da ta sa aka yi wa ɗaliban Najeriya biyu dukan kawo wuka. Daga jamhuriyar Niger muna da rahoto kan tallafin abincin yara tan 3,200. Jama'ar Tafiyan Taraba sun yi taro a Abuja da na an maida su saniyar wari a jihar Taraba muna da shirin tubalin tsaro inda zamu kammala da sharhin muryar Amurka duk kafin nan a saurari labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe a jiya Alhamis shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa ya soke babban taron jam'iyyar Republican da za a bashi tikitin takara da aka shirya gudanarwa a jihar Florida a wata mai zuwa sakamakon karuwar masu kamuwa da coronavirus. Duk da haka za a gudanar da ayyukan babban taron a jihar North Carolina. Trump ya faɗa a Jacksonville cewa yin babban taron bai dace a wannan lokaci ba. Shugaba Trump ya maida wani bangare na taron GOP zuwa Florida a watan da ya gabata bayan da suka samu sabani da shugabannin jam'iyyar Democrat a jihar North Carolina. Kan gudanar da taro a rufaffen ɗakin taro da magoya bayansa da ba su da takunkumin rufe fuska. Amma sannan a hankali aka rika rage ayyukan da za a gudana a taron, yayin da waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru sosai a Florida da kuma mafi yawan jihohin ƙasar a watan da ya gabata. Wasu wakilan jam'iyyar Republican kalilan za su hallara a garin Charlotte na jihar North Carolina don su zaɓi Trump a hukumance a ranar 24 ga watan Agusta. Trump ya ce zai yi jawabin amincewa a wani tsari na daban. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantakar Amurka tare da China ta kusan shekaru 50 ba ta aiki saboda haka ana buƙatar bin wata hanya daban da matakai masu tsauri. Pompeo ya yi magana ne a gidauniyar Nixon a Yorba Linda da ke jihar California da aka ba sunan shugaban ƙasa Richard Nixon wanda ya kai wata ziyara mai cike da tarihi zuwa Beijing a 1972 kuma ya gana da shugaba Mao Zedong da Premier Zhou Enlai. Da ya taimaka wajen dawo da China cikin kasashe da ke hulɗa da Amurka. Pompeo ya ce China ta yi amfani da tsarin Amurka na rungumar kowa ta wajen turuwa abin da ya kira masu yaɗa farfaganda a manyan makarantun Amurka da cibiyoyin bincike da kuma cibiyoyin ganawa da manema labarai. Ya kuma yi kira ga sauran kasashe da su zama masu kwazo da himma wajen kawo canji a China. Yana cewa Beijing tana barazana ga mutane da ci gaban waɗannan kasashe. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafi ya kai gaisuwar ta'aziyya ga iyalan ma'aikatan agaji da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su a hanyar Mangune daga baya kuma suka kashe su da yake jawabi ga taron jama'ar da suka je gaisuwa. Mataimakin gwamnan ya shawarci al'umma su gudanar da bincike su kuma tabbatar da lafiyar wuraren da suke so su tafi kafin su kama hanya.
Wannan abu ne na bakin ciki musamman in ka duba ga ma'aikatanmu wanda suke nan suke aikin agaji, amma dai kawai za mu roki Allah, Allah ya dada kare mu kuma insha Allah a matsayinmu na gwamnati ba za mu daina kokarinmu mu ga an kawo ƙarshen wannan irin miyagun abubuwan da ke faruwa. Ka san aikin agaji kamar ka san aikin lada ne, domin aiki ne da muke yi dama mu sani akan cewa Turawa suka ce akan cewa you give me your best to see that an samu kwanciyar hankali. Duk wayannan abubuwan da mutane da suke yi gaba daya mun sani akan cewa suna yin shi, no matter ko da ana biyan su albashi ne an san akan cewa su ma gaskiya suna kokartawa. To zan kira ga 'yan uwa wanda suke waje su dai hankalta da irin wuraren da za su je su dinga kula da abubuwan da za su yi da kuma duk lokacin da za su fita su tabbatar akan cewa sun samu labari inda za su je akwai kwanciyar hankali ko zaman lafiya kafin nan su je.
Rahoton Haruna Daudabi daga Maiduguri. Adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a Amurka ya haura miliyan 4. Yayin da dubin dubatan ma'aikata Amurkawa da annobar ta shafa suka nemi tallafin marasa aikin yi, 'yan majalisa kuma suna duba yiwuwar sanar da wani tallafi. Jami'ar John Hopkins ta ba da rahoton sama da mutum miliyan 421 da suka kamu da COVID-19 a Amurka zuwa jiya Alhamis da rana. abin da ya jaddada matsayin Amurka na zama jagora a duniya tare da sama da kashi 1 cikin 4 na mutum miliyan 15.3 da aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya. Amurka ce ke kan gaba har wayo a duniya da yawan waɗanda suka mutu tare da kusan 143,900 da ya haura sosai na mutum 82,771 da suka mutu a ƙasar Brazil take biye da ita a mataki na biyu. Yayin da ake ƙara samun masu kamuwa da coronavirus, haka nan kuma adadin Amurkawa ma'aikata waɗanda suke neman tallafin rashin aikin yi ya yi sama. Ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoto jiya Alhamis cewa kimanin ma'aikata miliyan 1,400 abin ya shafa da aka rufe kamfanoninsu, da kuma wasu matakan kulle suka nemi tallafin rashin aikin yi da ya kawo ƙarshen makonni 15 a jere da sabbin waɗanda suka nema yi ƙasa. Wasu matasa 'yan Najeriya 80,000 sun shiga wani shiri da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ɗauki nauyi na ƙirƙiro wata fasaha kan COVID-19 da zai samar da mafita ga al'umma kan annobar coronavirus. Waɗanda suka samu lambobin yabo daga 'yan Najeriya masu shekara 14-35, ciki har da wani mutum ɗaya wanda ya gabatar da yadda za a yi amfani da hasken rana don samar da ruwa da zai taimaka a yaƙi ƙwayar cutar.
Madalla, kankamar damina da tunkarar watan Agusta na haddasa barazanar ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. A jihar Neja an samu ambaliyar ruwa da ta share gonakin kifi da hakan ya haddasa asarar dukiya ta miliyoyin naira. Wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari na dauke da rahoton.
Ambaliyar ruwa ta yi awan gaba da kifi na sama da naira miliyan 100 a jihar Neja. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Lafangwari dake yankin karamar hukumar Boso. Ya kuma aukuni a sakamakon kwashe sama da sa'o'i 14 ana tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, al'amarin da ya haddasa lalacewar wasu gonakin masara da dama. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce har ya zuwa wannan lokaci ba su tantance yawan asarar dukiyar da aka tafka ba.
Ruwa ya wuce da kifaye wanda yake sun share miliyoyin kuɗi. Gwamnati za ta duba ta ga me za ta iya yi, duk da yake akwai matsaloli na rashin kuɗi wanda yake wannan annobar ta baje duniya ta haifar da shi, amma dai duk da haka saboda harkar kasuwanci za a duba a ga abin da ya kamata a yi. Allah yarda, na san mai girma gwamnati zai yi kokarin ganin an tallafa musu.
Amma ba asarar rayuwa a wurin.
A har kawo yanzu gaskiya ba mu samu bayani da ke nuna cewa an yi hasarar rai ba. Jami'an mu za su zo wanda za a kididdige a kuma tabbatar da menene ya faru, wanda yake daga ƙarshe za mu kuma kira 'yan jaridu mu ba su bayanin alƙaluman abin da muka iya ganowa na yawan hasarar da aka yi.
Al'ummomin da ke zaune a wannan yanki dai sun ce shekaru da dama ba su taɓa ganin ambaliyar ruwa da ta wuce da gonakin kifi irin haka ba.
Abdullahi Sa'idu Lafangwari, kifa inda aka sa aka gina gaba daya ruwan ya rufo gaba daya, sai ya wuce da kifa ne zagayen ne gaba daya har tata abin da ya kama tata ga guraku ya kewaya nan wurin gaba daya kifi ne amma ruwa ya wuce da su.
Amma kun taba ganin asara irin wannan
tunda aka yi gonan kifi a nan ba taba yin asara irin wannan ba.
Ni ne Muhammad Suku daga Lafangwari. Ubangijin Allah ya kawo ruwa ya kwashe masu kifi kifi.
Kaga gonakin kifi sun wuce
tabbas sun bi ruwa, sai mu fata kuma Allah ya mai da su da alheri.
Amma kun taba ganin matsala irin wannan a nan?
Tunda suka gidan kifin nan an taba yi sau dai amma bai kadun haka ba.
Ruwan an dade ana yin shi ne koko dai ruwan ya zo daga wani bi ne ya kwashe?
An yi shaka ruwa mai yawan gaske kuma mai karfi akai ba kadan ba.
An ce kace dakin kai nan, ina ne dakin?
Ga daki na can.
Na oke wannan gurin da muke hange
motan nan ga tanki nan, nan ne daki na.
Sai kai duk ka ga abin da ke faruwa?
Ni na ga abin da ya faru.
Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka lissafa za su ci karo da ambaliyar ruwan a damanar bana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe da Mustapha da miliyoyin masu sauraron murya Amurka, daga dukkan alamun matsaloli da 'yan Najeriya ke fuskanta a kasashen waje na ci gaba da ta'azzara, domin Majalisar Wakilan Najeriya ta nemi ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta ɗauki kwakkwaran mataki akan hukumar wata makaranta ta India mai suna Rocky Institute of Technology a Turanci, wacce ta sa aka yi wa wasu ɗalibai 'yan Najeriya guda biyu dukan fitar rai saboda ba su da kuɗin cin abinci. A cikin makarantar suka fita neman abinci mafi arha a wajen makarantar. Dan majalisar wakilai Musa Muhammad Fali shine ya gabatar da kudirin a zauren majalisar wakilai.
Ya kamata diaspora da shi minister na foreign affairs su yi liyazin da embassy din mu ya zama farko ya zama karshe wanda kar mu sake ji cewa ana cin zarafin ɗan ƙasar mu Najeriya a kowace ƙasa ba lalle ma sai India ba. Yadda muke mutunta kowanne ɗan ƙasashe a ƙasar mu to muna so ya zama an mutunta ɗan Najeriya a kowace ƙasa da suke karatu.
To yanzu ne majalisa ta cimma
duk wayansu prayers da nayi na tuntuɓan embassy din su na rubuta musu leta na rashin jin dadin abin da aka yi wa ɗan Najeriya da kuma ainihin mataki da gwamnatin ƙasar a irin wannan abun suka dauka su yi feeding din mu ba shine muke kan baka kuma duka majalisa ta aminta.
Banda matakan da kuka dauka a majalisa akwai wani abu da kuke ganin ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje za ta iya yi akan wannan?
Prayers da na yi haddasu saboda su ne suke liyazin tsakanin kowace ƙasa da Najeriya. Wayansu abubuwan ba mu yi magana haka ba, ba lalle ba ne su san menene yake faruwa, amma magana a majalisa za su ga an tura musu officially kuma za su dauki mataki saboda me ko yau ko gobe suna tunanin za mu kira su mu ji wani mataki suka dauka akan wannan abubuwa. Yana da kyau ngara jawo hankalin embassies din mu da suke can, suna zama suna da record na yaran mu da suke karatu a irin wannan wuraren, ya zama kuma sun ba su a kind of opening wato kaman nan ne gidajen su. Lalle ya kamata su bude kofa na wajen karban koke-koken ɗan Najeriya da suke zauna irin wuraren nan, ba wai lalle sai India ba, duk wata ƙasa tunda muna da embassy in dai ka garza ya ka je gidanku ka aika man kafira ne.
Kana ganin wannan abu da ya faru zai iya taba dangantakar da ke tsakanin Najeriya da ƙasar India?
Irin wannan abun yana faruwa har mu yi magana ba su dauki shawarwari ko jan kunne da muke ba, lalle ya ci gaba zai iya taba saboda ba yadda za a yi mu mutunta naku kuma ya zama ku ba za ku mutunta namu ba.
Dan majalisa Musa Fali a zantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Niger, kungiyar Wadata Save the Children ta kaddamar da rabon abincin yara a cikin tsarin nan na yaki da tamuwa. Tsawon shekaru uku kungiyar za ta yi na rabon a kananan hukumomin mazami na magaramta kaya da gidanmuni da gidajiyar. Kimanin tan 3,250 za ta ba wa magidanta 27,000 da darajarsu ta kai tsabar kuɗi sifa miliyan 8. Tamar Abari ta hada wannan rahoto.
Madam Na'unne Habu ita ce mai kula da abincin a kungiyar ta Wadata Save the Children.
Yana cikin bi ga wannan musa'a wanda ministan sate yake da ita, ministan kiwon lafiya, wanda ana cewa strategin kaman yaki da kwamasu daga tsofan ciki zuwa wata 24 na rayuwar yaro. Kenan idan mace mai ciki tana cin wannan gari ko ko shi yaro kasa da shekara 2 ana ba shi wannan gari akai-akai, in Allah ya yarda ana gamawa da yi mishi allurori duka yanda ya kamata da zuwa awon ciki da awon yaro. To gaskiya za mu tsaya gwamnatinmu a yi yaki da tamuwa.
Babban burin da ake son cimma dai shi ne haɓaka tattalin arziki tare da inganta lafiyar yara da ta mata ta hanyar yaki da cutar tamuwa.
Za mu yi wannan rabon cimaka tsawon shekara 3 kuma yallan da ya kamata roka muna da fiye da 24,000. Za mu yi aiki da mata masu ciki, mata masu ban nono da kuma yara ƙanana ƙasa da shekara 4 da 'yan mata.
Salisu Iliyasu daraktan fasali ne a nan jihar Jamagaran.
Ya kamata wannan abinci ya kaiwa gidan na yara kanana dan a yi yaki da tamuwa. Allah ya kawo wannan proje kuma ya kawo nan tallafi, kenan sai a yi amfani da shi wannan abincin nan ya kai ga wannan yara.
Gudunmuwar al'umma zai taimaka ainihin wajen cimma burin da aka sa gaba, in ji Madan na Umme.
Mun samu taimako na gari da nama, na ji daɗi sosai. Mun gode Allah muka alaka a sama uku.
Mun samu garin tamuwa. A na yi murna na yi farin ciki. Zai iya tallafa mu sosai ma, sosai mun ji za mu ji daɗin shi, muna buƙatar shi. Kire na da fatan Allah sako mu lahiya da alheri kuma gida lahiya. Allah ubangiji ya sa na gabe.
Su ma matan da suka samu taimakon sun yi godiya ta musamman ga proje Wadata Save the Children.
Idan sun yarda sun ba mu goyon baya za mu yi aiki tare, in Allah da kuma ubangiji Allah zai ba mu kokarin mu cimma burin da ake so. Yaran mu kankana su zama da lafiya, wannan cuta ta kwamaso take haddaban Nijar musamman shahar matazangar da ta maradi ta samu ta rage shine addu'ar mu kuma shine fatar mu domin ci gaban kasar mu gaba daya.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
Ana sauraron shirin nan musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Ba sabon labari bane rikicin kabilanci a jihar Taraba musamman tsakanin Jukunawa da Tibi da kan kawo asarar rayuka. Tibi dai sun fi yawa a jihar Benuwe amma akwai su da dama a wasu kananan hukumomi na jihar Taraba. A taron da NTV suka yi a Abuja sun bayyana rashin gamsuwa ga kwamitin sulhu da gwamnatin Taraba Darius Dickson Ishaku ya kafa. Margaret Sambe Nchuka na daga cikin jagororin taron.
Kwamitin bincike din nan kuma sai muka gan kamar akwai son ra'ayi a ciki. Yawancin mutanen da muka yi bincike mun ga mutanen da suke da dangantaka da shi wanda abokanan arzikin sa ne kuma an kawo su da mun almuna tumun dare ne. Maganin wannan abun sai da gwamnatin tarayya. Yanzu yaran mu ba makarantu har wa abin ya kai ga yau a je a kona gida a kona makaranta. Ba mu da madafa boko ne shine komai yanzu a duniya to boko mu babu noman ba mu da shi ba miya ne da mu yi
shi ma tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar Ibbi Julius Kokwa na cikin jama'ar tip a taron
komiti ne wanda ya kamata kai shawara ne zaka sasanta tsakanin mutane biyu sannan ka sa wannan dayan Yahaya da Muhammad sannan ka sa Yahaya ya kawo mutane ne ka sa cikin komiti ba adalci cikin wannan komiti domin ba za a mana adalci ba saboda wanda suna na su da ra'ayin already na ra'ayin Jukunawa tun na kwamitin din ma da kansa ma ta nuna cewa tibaye ne kawai suke da problem duk duniya gaba da mutane wanda suke zama da su
da yake mai da martani commissioner ya labarai na Taraba dan Juma Adamu ya ce gwamnatin jihar na yi wa kowane bangare adalci
kar local government da Ibbi local government da Donga local government da Takun local government Bali local government da Gaso local government su ne kadai da suke fada da wayannan kabilun da ke kewaye da su duka su ne kansu suna kiran cewa a kawo wannan commissioner of inquiry to yanzu an yi kuma suka ce ba haka ba na yanzu Jukunawa ma da su kawo korafin su a wurin Ikutet da su kawo Fulani da su kawo Chambawa da su kawo Ichen da su kawo Hausawa da su kawo duk kaga akwai su ma a Gashaka a Ardokola suna da damuwa da kabilun da ke wayannan wuraren duk gwamnatin nan a karkashin mulkin mai girma Akite Darus Ishaku wannan rikicin ya fara ba wai lokacin sa bane amma tun da yazo shi ya fara ce ina so bashi zaman lafiya don ya kawo cin gaban Taraba State.
Commissioner ya labarai na Taraba dan Juma Adamu. Masu sauraro kuna tare ne da muryar Amurka. Hassan Maina Kaina shigo da shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare shiyar taskin chadi. Inda mayakan Boko Haram ke ta yin saranda tare da mika wuya ga dakarun kawance na kasashen yankin. To madalla, kamar yadda kakakin rundunar kasashen tafkin chadin kanar Timothy Antiga ya sanar, matsalolin da suka dawebe kungiyar Boko Haram da magaza samar da kyakkyawar rayuwa kamar yadda suka yi wa mabiyansu alkawari ya kara sanya mayakan na ta ajiye makamai tare da kai kansu da ma iyalansu ga mayakan runduna ta daya wato Sattawan na gamayyar dakarun kasashen yankin tafkin chadi. Domin tantance gaskiyar lamari, rundunar ta MNJTF ta baiwa ƴan jaridun yankin damar tattaunawar keke da keke da wasu daga cikin manyan mayakan na Boko Haram a jihar Arewa mai nisa na kasar Kamaru, inda nan ne zuwa kai kansu domin yin sarandar. Ko da yake bisa dalilai na tsaro ba za mu kawo muku cikakken sunayen tsofaffin mayakan ba, shin kam me ke sa matasa shiga kungiyar ta Boko Haram ne? Imani da akidar ne, kwadayin abin duniya ne, ko kuwa dai tsoro ne na abin da ka iya samun su idan ba su shiga din ba? Yaya rayuwa take a dajin Zambisa ko a zirin tafkin chadi, wato manyan sansanonin wannan kungiya guda biyu? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma wasu ƙari, sai a biyo mu sannu hankali a cikin shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Maina Kaina zan gabatar. To madalla, da farko ga wannan matashi da dalilan da suka sa ya shiga kungiyar ta Boko Haram tun farko.
Lokacin da na fara shiga Boko Haram, suna zo suna yi mana dawa, suna nuna mana su mashina su ne ne mun fara shiga lokacin.
Kai ka shiga saboda ka ga musu abin da suke gaskiya ne ko kuma saboda suna baka kuɗi ne ko kuma kana jin tsoro?
Baburan ne a lokacin muna gani akwai kuma yana da an san sun takura mishi. Suna so su kashe shi don shi ne a lokacin kuma ina shiga ma zan hana yaran a kashe din ne a lokacin na shiga. Asalin shiga nan kuma suna zo suna mana bayani na shiga kuma abun da muna yi ma suna takura mana ba hankali mu a lokacin ana tura mu muna fara fada ne kawai ba wani abun da mun sa gaba kawai dai mu ma mun ga abun ba kyau kawai dai muka bari muka fita.
Da ka shiga aya aka yi ka koyi sarwun bindiga da sauransu?
Bindiga, koyan bindiga su a lokacin muna Zambiza ne suka koya mana akwai wani training da aka nuna mana mun yi duk bindigan aikin bindigan nan duk suka nuna mana mun koya har wata uku da wani abu suka nuna mana mun koya mun shiga yanzu za a doke mu mu je mu yi fada an doke mu suna zuwa suna doke mu je mu yi fada mu dawo haka ne lokacin haka mun koya bindigan
a lokacin ka ga shekau
a shekau su daya ne na gan shi kuma a lokacin da na gan shi ma ya zo yin bayani ya wajen mu
kamar da zai mai ce muku
eh yana yi mana kawai da bayani dai ko yana yi mana surutu yayi mana ta bayani kawai dai ta tafi ya koma ba abin da ya gaya mana
yana zuwa a cikin jerin motoci da masu gaji da sauransu ko kuma yana zuwa a cikin mota ɗaya ne
a lokacin motar shi guda uku ne suka zo da wani akwai a wanda suna shi gadi ne
eh amma a lokacin bayanin da yake muku kai kana gane shi abin kamar gaskiya nake ga muku
a to a lokacin kawai dai muna jin shi dai kawai in ya fada dai kawai tashi ya tafi mu din kwata-kwata surutun shi ya yi mana yawa ma tukuna har mun rabu da wajen mun bar wajen nashi mu
kamar kai a ina da na kai yaki
yaki na da yawa ne
eh misali a ina
a Najeriya mana yaki a Kamarun mana yaki zane muna yi
kamar yanzu ku je ku yaki a lokacin ya kuke farawa
lokacin da mun je yaki da wani makami manya ne zamu fara da yaki
abin da fara saka ne ko na shawon aikin su ne sai shiga
abin na burge ka
eh
me abin burgewa ciki
ko da yanayin tafiyan su din ne lokacin suna aikin Allah yakin Allah shine muka bi su ko muka tafi
da ka bi su na kai ka
eh mun shiga san bisa ka mun fita sai mun ƙara kuma tafkin cari
an koya muku harbin bindiga da yaki da sauransu
eh an koya mana
ka taɓa zuwa yaki ne
na taɓa zuwa
a ina
wajen kwaltan tsakanin Maiduguri da Mungunu
shi kuwa wannan bawan Allah ga dalilan da ya bayyana mana na abin da ya sa ya shiga kungiyar ta Boko Haram tun asali
mun zo nan gurin aiki tsofi na sun kawo mu nan muna aiki a bakin cari suna nuna mana bidiyo a waya suna cewa ga hotuna nan suna yanka mutane idan ba ku shiga ba za mu kashe ku iya mu suka fita suka bar mu a wurin muna nan muna neman hanya ba mu samu hanya ba
ka shiga ne saboda kana jin tsoron ana yanka mutane ko kuma ka shiga ne saboda ka gane cewa aikin Allah ne
a gaskiya lokacin nan kawai dai mun ji tsoron yanka wani ana yanka saboda yankan nan ne muka yi tsoro
lokacin da aka sa kwa cikin gungiyan me da me suka fara koya muku
kudin mutane ne suke zuwa haka kawai za su ci a basu za su yi aikin Allah a lokacin mu ma haka suka nuna mana muna suna zuwa da mu suna karban kuɗi haka da yake mu gurin area mu ne sun same mu a wurin mun san daji-dajin gurin za su zo su ce mu je guri kaza wurin fulani kaza idan mun je za su yi magana da fulani haka idan sun ƙara dawowa za su zo su karba kuɗi ko lokacin kuɗi ne suka nuna mana gaskiya
musamman kai an koya maka abin bindiga
eh sun koya mana
a na kama ko nan horon
cikon gudu
a wani wuri ne cikon gudu
can wajen tumbun mu ne
yanzu ka iya rubin bindiga kenan
eh na iya
ka fita yaki ne
eh na fita amma da dadewa wannan kwalhota da gamboru na da na dola da wasun kamaru
yanzu da yake waɗannan matasa sun yi saranda tare da mi kauya bari su gaya mana irin yadda rayuwa take a cikin daji da kuma a halin yanzu da suka mi kauyan
rayuwar mu daban ne da nan ga mu nan muna cikin walwala kuma yan uwan mu da suke can suna cikin gunci su ma Allah ba sa hanyar da za su fita su zo su yi rayuwa na farin ciki irin namu nan
a cikin dun ba jin daɗi sosai
ko san bisa ma yunwa na da muku kenan
a tambisa ba a gwanda can da ya fi daɗi
ina
inda mun tashi ji
tafkin cari
eh
a can ya kuke rayuwa can
rayuwa mun kawai da masara da kawai kuka su ne ne mun ba wannan ba wani abu mun jin daɗi
ba kaman irin su farfesu kayan daɗi nama you know a yanka kaji a shiyaka da sauransu
babu
yanzu kina son kan magana rayuwa a wannan wurin
ba wani abu da takura wani ba komai alhamdulillah mun gode musu
amma kafin ku dawo nan kuna dan fargaban wani abun kun zo na wani same ku
tabbata ka muna jin tsoro tukuna mun zo kawai ba abin da suka yi mana muna jin kamar mun zo a nan tun za a kashe mutum ne amma alhamdulillah mun zo ba wanda ya taba mu ko hannu ma
eh na yana dama shi sanin ni kawo kai na wajen janyo zuru
wani ne yasa ka kawo kanka ko kuma kullun dan radin kanka ne ka kawo kanka
ni da abokan ina ne kuma kai yanki shawara muka ce mu zo din sojoji ka ce musu mun ga mu yan boko haram ne mun kakan mu
suka ce muka gumo su sojoji
suka ce mun ne za su kawo mu makari mun zo makari mun kwana da sai wa shi gaji sabis kuka mun
to ya sha Allah rayuwa kana
rayuwa alhamdulillah muna jin dadi babu damuwa
dakarun na kasashen tafkin chadin na kara karfafawa mai akan boko haram guyuwa cewa idan har suka yi saranda suka mika wuya to ba abin da zai same su illa ma dai kare da karau za su sami rayuwa mai inganci tare da gyara musu halaye a kuma mai da su su ci gaba da rayuwa da sauran jama'ar gari a garuruwan su masu sauraro duka duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kai nake sallama da ku mu zama lafiya
yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da shekaru 10 da suka wuce China ta ayyana mallakar yawancin kudancin tekun China bisa ikirarin ta na tarihi mara tushe da kuma wata taswira da ke nuna wurare guda tara a kusan gaba ɗayan yankin tekun a cikin wuraren har da wasu tsibirai da yawa da ba kowa a cikin su da kuma wani rukunin tekun mara zurfi da kuma wani rukunin mai zurfi yawancin su suna kewaye da ruwayen da ke cike da kifaye tayiwa akwai albarkatun kasa a karkashin wuraren ciki har da albarkatun danyen mai da gas da kiyasan kudin su zai kai dala trillion 2.5 tun a shekarar 2013 Beijing ta dage a yunkurin ta na nuna cewa ita ke da iko akan yawancin kudancin tekun China ta hanyar mai da wasu yankunan tekun tsibirai da kuma gina cibiyoyin soji akan wuraren da ake takaddama akan su a matsayin hanyar nuna iko akan yankunan wanda bai da tushe a karkashin dokokin kasa da kasa China kuma ta kaddamar da barazana da musgunawa akan kasashen da ke ikirarin mallakar yankunan a watan Yulin shekarar 2016 wani kwamitin masu shari'a na sasanta takaddama da aka kafa a karkashin ka'idojin sasanta takaddama da aka cimma a wani babban taron majalisar dinkin duniya da aka yi a Amurka da ake kira Annex 7 game da dokar da ta shafi teku wanda ta ce China ba ta da wata hujja a hukumance akan ikirarin da take yi na mallakar yankunan tekun guda tara kuma kasar ba za ta yi ikirarin mallakar yankin tekun ba da ya wuce wanda aka shata a babban taron duk da haka kasar China ta nace akan ikirarin ta na mallakar yankunan wanda ya sabawa doka a ranar 13 ga watan Yuli sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a wata sanarwa cewa matsayar Amurka akan ikirarin China na mallakar yankunan ruwayan a kudancin tekun China na bisa tsarin matakin da kwamitin masu shari'ar suka cimma da ke cewa ikirarin China akan mallakar albarkatun ruwayan na ketare a fadin yawancin kudancin tekun China gaba ɗaya ya sabawa doka haka kuma barazana da musgunawar da kasar ke yi don mallakar su hakan na nufin Amurka ba ta yarda da ikirarin mallakar yankunan da China ke yi ba akan yankin ruwan wata ƙasa tsakanin tazarar kilomita 370 wanda ya wuce yankin tekun da China ta fidda tsibiran da take ikirarin nata ne bisa doka kuma Amurka ba za ta amince da ikirarin ta na mallakar albarkatun da ke karkashin ƙasa kamar na rukunin ruwan James Shoal ba ko na Miss Chief Reef da kuma Second Thomas Shoal wanda a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ta yiwu ba ƙasar da za ta mallake su ƙasashen duniya ba za su bar China ta mai da kudancin tekun China a matsayin yankunan da take da iko da su ba a cewar Pompeo a sanarwar Amurka na bayan ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya ƙawayenta da sauran ƙawayen da ke kare haƙƙin mallakar waɗannan albarkatun ruwayen da ke tare da suka je daidai da haƙƙoƙinsu da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa Amurka na goyon bayan kasashen da ke kare 'yancin tekuna da mutunta diyaucinsu tana kuma yin watsi da duk wani kokari na yin amfani da karfin iko wajen mallakar yankuna a kudancin tekun China ko a fadin yankin wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Da wannan muke kammala shirin na musamman. A madadin murya Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar ke cewa wassalamu alaikum.